Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan lokaci na subahin ranar Alhamis 20 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kallon labarin.
Rikici ya sake barkewa a Sudan ta Kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfado da ita. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa za ta wargaza tashar gwaje-gwajen makaman nukiliyar ta ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musamman da suka yi tsakanin shugabannin yankunan Koriya biyu. Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankunan da ke hannun ƴan ta'adda kamar ISIS da Al-Qaida, yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara ta'azzara.
To, kallon labarin kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa Najeriya za ta tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwa ta yi musu mummunar ɓarna. Za a ji cewa ƙasar Burkina Faso za ta amfana da wutar lantarkin Ghana wadda za a inganta. Sannan za a ji yadda aka dakatar da shirin sake farfado da kamfanin jirgin saman Najeriya na Air Nigeria.
Majalisar shugaban ƙasa ta yanke wannan shawara akan cewa a dakata mai shin gadi.
Kamar kowace ranar Alhamis, Alher Grace Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankunan da ka hannun ƙungiyoyin ta'adda kamar ISIS da Al-Qaida, yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. Ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida da ƙawayensu sun nuna cewa suna kan bakansu da nuna juriya da babbar da sau, a cewar wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci Nathan Tales a jiya Laraba. Ya kuma ƙara da cewa ƙungiyoyin sun sauya take-takensu saboda ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci a Iraki da Somalia da sauran wuraren da abin ya shafa. Sales ya yi bayanin ne a wani jawabi da ya yi wa manema labarai kan bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekarar 2017 akan ta'addanci, wanda ya nuna cewa ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida sun ƙara bazuwa kuma sun koma amfani da intanet wajen ingiza magoya bayansu a wurare daban-daban su kai hare-haren ta'addanci. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar jihar Carolina ta Arewa domin gani ma kansa irin barnan da guguwar Florence mai ƙarfin gaske ta haddasa da kuma ƙalubale na ayyukan jin ƙai da ake gudanarwa a halin yanzu. Ba za mu taɓa manta asarar da kuka yi ba, kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku. Ga dukkan waɗanda wannan guguwar ta yi wa ɓarna, ilahirin Amurkawa suna tare da ku, kuma a shirye suke su taimaka muku har sai kun miƙe, in ji shugaban na Amurka. Jim kaɗan bayan da ya isa wata tashar mayaƙan sama na Amurka da ke garin da ake kira Sherry Point a jihar ta North Carolina. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern, inda iskar ta yi kace-kace da garin, har ya yi aikin rabawa mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. Adadin waɗanda guguwar ta kashe ya ƙaru zuwa 37, bayan da ruwa ya kwashe wasu mata biyu cikin motar 'yan sanda a kan hanyarsu ta kai su asibitin masu fama da taɓin hankali. 'Yan sandan biyu sun tsallake rijiya da baya. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka yana ci gaba da caccakar ministan shari'a kuma Attorney General na Amurka Jeff Sessions, har yana cewa a iya sanin shi ba shi da ministan shari'a. Rikici ya barke tsakanin su tun lokacin da Jeff Sessions ya tsame hannunsa daga binciken da lauya na musamman Robert Mueller ke yi. A Sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfaduwa. Rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun barke a waɗansu sassan ƙasar, a cewar Jean Pierre Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ayyukan kiyaye zaman lafiya. Lacroix ya shaidawa wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York cewa rahotanni sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da gwamnati ta yi kokarin kafa shugabannin kananan hukumomi a yankunan da suke hannun 'yan tawaye. Ya kuma kara da cewa duka sassan biyu sun turo karin dakaru zuwa yankunan a matakan kama iko. Ya kara da cewa rikicin na faruwa ne a jihohin Central Equatoria da Unity, kana kuma an samu rikici sosai a cibiyar Jamula da ke Mbudu a yankin Kopera. A halin da ake ciki kuma wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato Amnesty International ta fitar a jiya Laraba, ta zargi sojojin gwamnati da ƙona yara da dattijai da ransu. An yi wa mata giwa ta faɗi da harbe farar hula har lahira da bi ta kansu da motocin yaƙi masu silke ko a rataye su kan bishiyoyi. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi maraba da muhimman alkawuran da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a wani taron koli da suka yi da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa za ta wargaza tashar gwaje-gwajen makaman nukiliyarta ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musamman da suka yi tsakanin shugabannin yankunan Koriya biyu. Pompeo ya bayyana a jiya Laraba cewa ya gayyaci ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho da su gana a birnin New York a lokacin da za a yi babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma kara da cewa an gayyaci wakilan hukumomin ƙasar da suke Pyongyang da su gana da manzon Amurka na musamman kan Koriya ta Arewa a birnin Austria, inda suka samu dama nan ba da jimawa ba. Shugaba Trump ma ya yi murna da labarin da ya ji daga Koriya ta Arewa bayan taron kolin, ya kuma shaidawa manema labarai a fadar White House. Duniya tana samun ci gaba a kokarin da take yi na 'yanto mutane daga kuncin talauci, amma za a cimma yunkurin kauda talauci baki daya a doron ƙasa nan da shekara ta 2030. A wani sabon rahoton Bankin Duniya da aka saki a jiya Laraba, ya ce adadin waɗanda suke rayuwa kan kuɗi kimanin naira 700 a rana ya ragu da mutum miliyan 736, ko kuma kashi 10 cikin 100 na al'ummar duniya bisa alƙaluma da ake da su a shekarar 2015. Ci gaban da aka samu bai kai kashi 11 cikin 100 da aka samu a shekarar ta 2013 ba, wanda ya nuna ci gaba ko da shike a sanna a hankali. An samu raguwar talauci a fadin duniya in banda a gabas ta tsakiya da kuma arewacin Afirka, inda yakin basasa ya sa talauci ya karu daga mutum miliyan 9 zuwa miliyan 18 a shekara ta 2015.
Hafsa Bello dan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Niger arewacin Najeriya, inda mataimakin shugaban Najeriya Yomi Asimbaju ya yi alƙawarin cewa gwamnatin ƙasar za ta gina gidaje ma waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa matuƙar ɓarna, baya ga wasu nau'ukan tallafawa. Mustapha Nasiru Batsari gare.
Kimanin mutane 500 ne dai aka tara a wata makarantar firamare da ke garin Zangeru a yankin ƙaramar hukumar Wushishi a sakamakon rasa gidajensu a garuruwan Gungu, Aboki da kuma Rafin Gora. Mataimakin shugaban Najeriya dai Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya domin tabbatar da an tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa, sannan ya ƙara da cewa
this afternoon I've asked NEMA to immediately supply
Yace da ranan nan na umurci hukumar bada agajin gaggawa da ta hanzarta kawo suminti da sauran kayan gini domin sake tsugunar da ku. To dama dai hukumar bada agajin ta Najeriya ta je wajen da wasu kayan tallafi. Malam Aliyu Kafin Dangi shine babban jami'in hukumar mai kula da jihohin Niger da Kwara.
Akwai buhun shinkafa 214, buhun masara 2,500 pieces na mosquito net, 150 cartons of pig milk, 337 pieces of plastic bucket.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce a yanzu haka akwai garuruwa kimanin 130 da ambaliyar ruwan tai madameji. A saboda haka ya bada tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin a jihar Niger.
Yanzu muna da wajen mutum 520 a ƙasa wanda ke sukan su gwamnatin Niger ke kula da su.
To daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin mata guda biyu da suka haihu a wannan sansani.
Sunana Hawwa Umma Hanyat, amma abu ɗaya ya rage wurin da zamu tsugunna shine matsalar mu, amma ci da sha da kula ana kula da mu.
Tahira Hassan, ba gidan da ruwa bai ci ba, ko ina ruwa ne da gonakin mu duka da dabbobin mu da mun rasa.
Har yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wata kididdiga ta yawan asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa a hukumance a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana, inda Bankin Duniya da sauran hukumomi ke fadada wutar lantarkin kasar saboda amfanar karin wasu wurare ciki har da kasar Burkina Faso. Ridwan Abbas gare ka.
Yake hira da manema labarai a Abuja cikin gundumar da Shama, daraktan bankin a Ghana, Liberia da Saliu Henry Karari ya ce cibiyar wutan Afirka ta yamma wacce fuskar farko na aikin yankin manufarsa ne rage tsada tare da tabbatar da walwala na rabon wutar lantarki zuwa Burkina Faso. Haka kuma zai haɓaka yawan lantarki din da Ghana ke aikawa waje. Game da abin da ya ce ne shiri ne da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke jagora don inganta tsarin. Muna ganin sa a matsayin muhimmi gudunmawa ga bukatun wuta na gwamnatin Ghana, na biyu kuma kasashe makauta, don shi ba shirin nahiya daya ko kasa daya bane na duk kasashe dake cikin nahiyar ne. Babban injiniyar lantarkin Abdullah Samad Ibrahim ya ce wutar na Afirka ta yamma ya hada da gina layin samar da kilowatts 225 wadda ke da tishe a Nabarango da Balagatanga, sai kananan tashoshi biyu da kuma wurin isar da shi a Wagadugu. Ƙauyuka 25 da garuruwa da ke kusa da layin na kilowatt 225 su ma za a ja musu wutar. Musa Ibrahim ya yi bayani cewar karfin wutar na Ghana in an haɗe shi da na megawatt 200 da kilowatt 330 zai kawo ci gaba matuƙa gaya. Yayin da buƙatar makamashi cikin ƙasar ke daɗa ƙaruwa, mun gano buƙatar mu samar da wuta daga tushe har birnin kasar, wato Accra, kuma inda mu ɗan Glico muke somawa ne kananan tashoshinmu da ke Atama. Wannan shine aikin da Bankin Duniya ta taimaka mana muke yi, wadda za mu samu wuta daga wannan tashar zuwa cikin birane. Aikin da aka kesa zai ci kuɗi $111,000,000, ana tattalinsa ne ta haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa na Bankin Duniya, Alliance Francaise Development, da Bankin Zuba Jarin Turai. Gwamnatin Ghana ta ba da gudunmawar $2,000,000, yayin da Burkina Faso ta bayar da $3,000,000. Ridwan Allah Mutara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan daga Ghana kuma bari mu dawo Najeriya, inda kwatsam hukumomin kasar suka janye shirin sake farfado da kamfanin jirgin saman kasar mai suna Air Nigeria. Kan haka ne Aliyu Mustapha Sokoto ya tuntubi ministan sufurin Najeriya Hadi Sirika ta wayar tarho don jin musababin dakatarwa.
To kamar da na bayani a yi cewa majalisar shugaban ƙasa ta zauna ta yanke wannan shawara kan cewa a dakata da wannan, ba kuma ana nufin ba an gama ayi kenan, amma an sa tsaye kokarin an dakatar da shi na wucin gadi.
Me yasa aka dakatar da?
Dalilan da yasa aka bayar kamar da mutane bayani za a yi bayani nan gaba. Na riga na faɗa mun jarida wannan. Ba mataki bane wanda kawai ni na ministan ɗauka kuma na mutum guda. Kuma ina son a la'akari da abu guda dai wanda shi ne muhimmi. Cewa tun shigowar wannan gwamnatin tun kanin ma'aikatan minista shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya ba da umarni kuma ya kafa kwamiti wanda su yi farfaɗo da shi wannan wato kamfani na zirga-zirgar sama. Kuma suka ba da rahoto tun ma kanin ma'aikatan minista. Bayan na da minista kuma aka ba ni haƙƙin kafawa. Kuma shekara biyu da rabi muna fafutukar kafawa ɗin mun yi aiki tukuru da dama akan neman kafa shi wannan kamfani.
Sanata Hadi, kamar watanni biyu da suka wuce ranar 18 ga watan Yuli kuka ba da sanarwa a Ingila cewa za a yi wannan al'amari din. Kai ma ka san cewa idan irin wannan sanarwa ta fito mutane za su yi mamaki kuma za su samu bayanin nan. Abin ya fito ne daga nan cikin Najeriya ko daga can wajen abokan aiki ne?
Wannan abu daga nan ne, daga gwamnati ne a gwamnatance. Kuma kamar da ce a yi haƙuri akan wannan al'amari. Gwamnati duk abin take tana yin shi da kyakkyawan niyya da kuma la'akari da abin da zai yi wa mutane miliyan 180 amfani. Kanshi ake, kuma kanshi aka fi, kuma kanshi aka fuskanta. Kuma gwamnatin nan kowa ya san gwamnati ce ta tallaka ta al'umma, wacce take da buƙatuwa da buƙatun mutane, wato a biya musu shi. Saboda haka ba gwamnati ba ce ta mutanen da suke bara da kako ba san abin da suke yi ba. Gwamnati ce da mutunci mai daraja kuma mai riƙe alƙawarin da ta yi al'umma.
Ministan Sufurin Najeriya kenan Hadi Sirika ke bayanin dalilin dakatar da shirin sake farfaɗo da kamfanin jirgin saman Najeriya mai suna Air Najeriya. A shirinmu na hantsi za a ji cewa
komai kankantar makaranta a cikin al'umma in aka wayar da kan malamai, saboda akwai wani aminci tsakanin dalibi da malami, tsakanin iyaye da malami. Saboda haka in aka wayarwa da malamai kai, su kuma sai su je su wayarwa da mata kai cewa ga wannan ci gaba, ku zo mu tafi. Saboda gaskiya al'umman mu an bar mata a baya, musamman na karkara. Watakil wani ga wayar ma ya samu da ƴar data dinnan amma ba turanci. Saboda haka yanzu ana kokarin bullo da hanyoyi da za a samu su Google dinnan da waye su kawo mana yarurruka, local yarurruka mu, in kai babarbare ne kai sai zaka hau internet din nan da barbarcin ka misali. Haka dai yarukan mu, saboda muna da yaruka da yawa a ƙasa.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan ga Alheri Grace Abdu da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku da ma tambaya ni ke da Minene dunia, minene dadin dunia.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Mata idan zamu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya mai daurin mu, mu dunkule guri daya, mu san muhimmancin kanmu, fito da alƙibla. In za mu zo mu zaura mu haɗu, to dole wannan 35% din da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake bibiya kan wani batu da muka sha haska fitila a kai, sai dai ganin haƙar mu bata cimma ruwa ba. Yasa muka ga ya dace a daidai wannan lokacin mu sake jan hankalin masu ruwa da tsaki da suka hada da kusoshin siyasa, masu fada aji da kuma sauran masu kada kuri'a. Batun da muke magana a kai shine batun damawa da mata a harkokin siyasa. Wani matsayi da ba a jayayya a kai shine cewa kuri'un mata suna da matukar tasiri a nasarar kowane dan siyasa ko kuma jam'iyya. Ba kasashen nahiyar Afirka kadai ba, har ma da sauran kasashen duniya. Sai dai duk da tasirin su bai kai mata ga cimma gurinsu na samun adama da su a harkokin siyasa yadda ya kamata ba, duk da alƙawuran da jam'iyyun siyasa suke yi musu gabanin zaɓe. Ganin an fara kada gangar zaɓe a Najeriya da kuma matakan da jam'iyyun siyasa suka fara ɗauka na jan ra'ayi da neman goyon bayan mata, yasa shirin domin iyali sake bibiya a kan wannan batun. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranci wani zama na musamman domin ganin matakan da za a iya ɗauka na daban da zai kai ga cimma wannan guri. Dana Kwari.
Muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'azu, ita lauya ce mai gwagwarmayar ƴancin bil'adama, kuma tana jagorantar wata kungiya da ake ce mata Rayuwa Development Association. Sannan kuma sai Hajiya Hawa Eliyaku, mai kokarin samun digiri na uku kenan, kuma ita ce ƴar takarar jam'iyyar MPM da take takarar majalisar ta wato dattawan Najeriya domin wakiltar mazabar Kano ta tsakiya. Sannan kuma ina tare da Kwamar Kabiru Sa'id da kata shi ne daraktan cibiyar wayar da kan al'umma da game da shugabanci na gari, wato Center for Awareness on Justice and Accountability, wato Kaja. Baki mu ne muku barka da zuwa. Zan fara da barista. A takaice a dunkule, me dokokin Najeriya suka ce ne game da shiga mata siyasa?
A gaskiya dokokin Najeriya su a bayyane suke, kuma duk doka ta Najeriya babu wadda take sama da kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin nan shi ya ware fundamental human right, waɗannan kunshin haƙƙi da aka ware. Ba a ware na mace ba, ba a ware na namiji ba, al'umman Najeriya aka haɗa aka yiwa. A ciki kuma akwai rule against discrimination, wato ƙyama da koma baya da kuma wariya, wariya da ake yi, to an hana wannan ko a wani hali kake ko a yaya aka haifo ka ko namiji ko mace. To amma a zahiri in an zo maganar siyasa a Najeriya dai, to abin takaici ne, abin asha, saboda inda aka ce mace ce, wasu na ji wata almara suke a ce wai a gida su suke juya maza idan aka ba su dama kuma suka zo mulki, kuma ayya za a yi da su. To mu ana marginalizing dinmu, ana mana mahangurba, ba mu da wakilci, ba mu da ido, ba mu da kunne, sai abin da ya zo mana na labari. Mata ci gaba an yadda da shi, canjin rayuwa a 21st century an karba, yanayin shiganmu ta canza, an manta da al'adar, an manta da addinin, abincinmu, mu'amalanmu, duk wata rayuwarmu ta canza, mun riga mun karbi canji. Amma a siyasa ta mace an kiyarda a karbi canji. Duk wadda ta fito ta ce za ta yi takara, a ciccuba ta a ce kujerar da take kai ba ta aka yi zo riƙa mun ba, a'a, ƙuri'a ta yi ta gwargwarmaya ce ta kai ta wannan kujerar. An ki duk inda ka taso da ƙarfinka da ƙaunar da jama'a suke maka kafin ka taka wani wanzali, amma mahangur ba ka tafi.
Amma baki a ganin barista kamar dokokin ne suke da rauni, ba su ƙarfafa wato gwiwa ko kuma an yi wani tanaji a kunshe-kunshen wato su ɗurorin shi su dokokin, ba na yadda babu yadda za a ɓullo wata hanya da za a mai da ku sani ware.
To sai dai kai ka ga yin wannan dokar. Amma ni a iya dokokin Najeriya da na sani, in dai a doka ba ta aka yi, amma idan mai siffa kaza kowa na kaza ya zo yin kaza kar a bashi ba, to ana nufin na kowa da kowa ne. Tunda ba a ce amma idan mata sun zo neman zaɓe a yi musu kaza, a yi hasali ma ta aka yi a dinga ba su form kyauta don a ƙarfafa musu gwiwa su fito su yi. Yawanci political parties din nan ko a wancan zaben da ya wuce aka ce duk inda mace ta zo za ta yi takara, ta nuna niyyarta da aniyarta ta cewa za ta yi zabe, to a bata ma form kyauta ita kanta siya. To wace doka ce kuma ta kassara mace in ta fito ta ce za ta yi takara? Ciwon ya mace na ya mace ne, mata muna buƙatar wakilci. Akwai doko tun da aka furi Kano har yau da ake magana, daga tarihi zuwa abin da ido na ya gani a siyasa, ba a taba mace ƴar majalisa ba. Ga matsaloli nan da yawa.
Kwamar Kabiru Sa'id da kata barista ta fara zayyano matsaloli da watakila ba a baiwa mata damar da ta cancance su ba kamar yadda dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ko kuma kuna ta gwagwarmaya cewa ai shugabanci na gari, a biyu ai adalci, a tabbatar da kowa an bashi ƴancinsa gwargwadon yadda dokar ƙasa ta bashi. Wai kun lura da wannan abubuwan da ta bujiro da su?
Eh, gaskiya ne, duk da ta kalli abin ta fuskar doka wanda ba zan mata katsalandan ba tun da ɓangaren su ne, amma idan ka duba tsari a demokaraɗiyance matakin da ta hau daidai yake da abin da ake so demokaraɗiya mai inganci ta kasance. Domin kamar abin da Bature yake kira a credible electoral process shine ana so a ga akwai inclusiveness, ma'ana an ba wa kowa dama an fafata da shi. So amma idan ka kalli tsarin Nigeria yadda ake kai a yanzu, hakika za ka yadda cewa an ware mata, duk da kuma idan ka duba kididdiga ta lissafi, ma'ana census da aka yi, ya nuna kusan kimanin kaso 50 cikin 100 na al'ummar Nigeria mata ne. A dadin dadawa kuma ko da filin zaben kaje za ka ga mafi yawancin waɗanda suke fitowa su zaben dai mata ne. So amma kuma idan aka zo maganar ba su dama su shiga din, sai ka ga ana ta fito da wasu abubuwa da ba za su ba su dama ba, wanda waɗannan dalilan ne yasa ba ka ganin su a madafun iko ko jam'iyyun siyasa din kansu, ba ma maganar kundin tsarin mulki ba, da kuma dokoki waɗanda ita ƙasar Najeriya kamar ta sa hannu a irin waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa. Su kansu jam'iyyun siyasa din, za ka ga a kundin tsarin mulkinsu akwai wani abu da suke ikirari da cewa wannan affirmative action din, cewa kaso 35 na guraben mukamai da suka shafi na zabe da suka shafi na nadi za a bawa mata. Amma sai dai ba a yin wannan abun. Abin kai ce ne za ka ga cewa yanzu barin baka wani misali, tunda aka dawo tsarin demokradiyya daga 1999 har zuwa yau, ba a taba samun gwamnan wata jiha mace ba. Mun dan samu dai na kusan wata ɗaya lokacin da gwamnan jihar Anambra Chris Ngege dan samu matsala, aka sauke shi kafin kotu ta dawo da shi a mataimakiyar shi ta dan hau na awa na wata ɗaya. So idan ka duba za ka ga su kansu madafin majalisu, ka duba kamar majalisar dattawa, tun daga 1999 har yanzu babu wani ƙarni da za ka ce ka lissafa a cikin sanatoci 109 ka lissafa mata 10. Waɗanda aka samu masu yawa shi ne aka samu tara ina ji a 2011. Amma daga
cocin da haka ne ku me kuke yi, tunda wato kila matsalar nan dai a bayyana take kusan kowa ya santa, ana nuna musu wariya ba a ba su dama da sauransu da sauransu, ku da kuke gwagwarmayar ayi adalci daidai da tanadin dokokin ƙasa, me kuke yi?
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da 'yan gwagwarmayan ke yi da kuma yadda suke gani za a iya cimma wannan buri na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa. Kafin nan, a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.
Haka dai kuma a gaida Innar Amal, yanzu kan ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Jami'an Amurka da suke yaki da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaki da ta'addanci da sake kwato yankuna daga hannun kungiyoyin ta'adda kamar ISIS da Al-Qaeda, yanayi da harkokin ta'addanci sun kara sarkakiya. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gane ma kansa irin barnan da guguwar Florence mai karfin gaske ta haddasa, da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern, inda iskar ta yi kacakaca da garin, har ya yi aikin rabawa mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. A Sudan ta Kudu, kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfadowa, rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun barke a waɗansu sassan ƙasar, a cewar Jean-Pierre Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ayyukan kiyaye zaman lafiya. Lacroix ya shaida wa wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York cewa rahotanni sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da gwamnati ta yi kokarin kafa shugabannin kananan hukumomi.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Hafsat Bello dan mai soro wadda ta karanto mana labaran duniya da CD da ya hada mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Darryl Smith ni Ibrahim Ka Almasihu Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.